Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tong to huiwa. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Sunana Abdulkarim Dayyubu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Saidu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Minister Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya a ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare haƙƙoƙin bil'adama, yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja, inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara, biyo bayan ƙwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su Anambra, inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan.
Al'amarin nan gaskiya babu dadi. To kafin mu je can an gane mutane a anan Onitsha, kwanan nan aka gane a Gombe, dan ga wanda aka gane a Lagos. To kafin mu je da nisa dai, matsayin yan sanda a wannan al'amarin kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba, za a zo a dauke maka. Mafi yawa laifin nan gaskiya za mu ba iyaye, don ko kafin mu shigo nan aka samu rahoto a Kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo, ba almajarance ma suke ba, inda suke kwanawa ba a sani ba, ko da yake akan titi suke kwana. Da safe in ruwa za su siyar, in wanke gilashin mota za su wanke, suna nan dai suna yawo a cikin gari, ba wanda ya damu da al'amarin su. Sace-sace da aka yi aka gane su a Onitsha din nan ya kawo issue. Babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka akai, ba wai doke yaran nan bane, in maganan gaskiya zamu yi, don kullum ana doke yara, kullum ana kan dokewa. 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya. Wani yaro ya bace zai ce to Allah ya bayyana shi, ayi addu'a, mai ya koma gida inda ya fito, mai ya tafi dandi, ba a damuwa. Major ishun da aka yi yanzu an yi fushi akan an doka su an yi converting din su, shine major issue da muke fama da shi yanzu haka. Amma alhamdulillah Kano state government ta yi passing doka, death sentence duk wanda aka kama yayin kidnapping. To mu yan sanda mu masu tilasta doka ne, dokokin kula da yara a ƙasan gaskiya babu sosai. Akwai Child Rights Act da muke da shi, ina ji a Nigeria kila states guda 7 ne ko 8 suka adopti abu, inda zai kula da yaro har ya kai shekara 18 ya zama mutumin kansa, yayi tunani yayi shawara da zai da kansa. Sace-sace da muke da shi akwai daban-daban. Akwai sace-sace na biyan kuɗi, ransom. Akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda ba su haihuwa. Misali wanda zamu yi yanzu din nan. Akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi. Shi din makwanan nan mun samu wayin su daga Katsina aka diba su an jan siyar da su a Burkina Faso. Ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan yan sanda din.
Rabi Abdulkarim Dayyabu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Me zaka ce kan wannan sace yara da ake musamman ma yara tara da aka sace na Kano?
To wannan al'amari da ni mutumin Kano da naga masifar da muka shiga a lokacin mai tsini, ba bakon al'amari bane a gurina. Kuma a shekaruna san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo Mesine Ibayena a Kano, ina cikin hukuma ta raya birane, an zo wanda korafi-korafi ga irin abin da yake ciki, ina cin iyaka na filayen gwamnati har ina hada da gidan mutane har ina mai da matan mutane matansa kuma tare mutane ba san daga inda suke ba a dubbannance dubbannan yara ijiye musu da kwakwalen su a gaban kowa suka yadda cewa shi malamin nasu ya fi uban su kuma aka kasance akai amfani da ni aka kawo mun kwace-kwace ne saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifiyar da kakana iyayen kakana aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu mu kuma hukumance mu muke yin dokoki ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba ko a filin waye ko waye mai filin nazo da wannan magana aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin Malam Muhammad Ino Dutse Murigayi Allah ya gafarta masa aka kira manajin director da secretary legal advisor duk suna nan da rasu aka dora musu nauyin su je su gaya wa shugaban yan sanda na Kano committee ɗin yan sanda e ba mu irin rake da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba a fara ta kan wannan ana kiransa Mr. Ferguson a lokacin karshe sakamakon da suka zo mana shi ne suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba ashe abin yayi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki yino kamar inda wannan malami yake ciki yanzu sai suka fi shi duk ba mu sani ba karshenta duk kowa sai da ya gudu gwamna ya gudu sarakuna suka gudu malamai suka gudu a tare suka gudu sai ni Abdulkarim Dayyabu na tara mutane talakawa talakan wana aruruwan mutane muka zo muka yi kokarin ya za mu kare kanmu mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci ina zuwa ina ba mutane dan kashi gudu nayi da gwamna nayi da sakataren gwamnati nayi da shugaba na lokacin duk ba samu haɗin kansu ba ya kasance duk a ƙarshen al'abari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya suka zo suka kafa kwamitin bincike aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki sannan aka zo aka kawo sojoji suka taimaka mana aka murƙushe shi sai bacin an murƙushe shi an kashe shi muka je gidan aka ga irin kayowar mutane kamar kwallayen giginya da irin ƙayyankan mutane duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun ƙoli da alƙalin alƙalan Najeriya ma gaba ɗaya to in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun ƙoli ya kasance duk masu laifi ne to wa zai kama mai laifi wa zai hukunta mai laifi
za mu koma wajen ita uwa wacce take da ƴaƴa bakwai yau a duniya wato Hajiya Maryam Mamman Nasir ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane
kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda ko wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilanmu a Birnin Tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma Tibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.